This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararmu assalamu alaikum, Ramadan Karim, da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na maimacin yau Litinin 11 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin aje abubuwan da muke tafa da su ga Muhammad da kanin labarai.
To hawa yayin da Falastinawa suka fara azumin watan Ramadana kamar akasarin musulmi a duk fadin duniya, Isra'ila a yau Litinin ta kai wasu hare-hare a wasu yankunan Gaza. Dakarun Rasha yau Litinin sun ce sun daƙile wasu hare-haren jirage mara matuƙa da Ukraine ta harba a yankunan su. Korea ta Kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin ƙasar a yau Litinin a wani mataki na maye gurbin ma'aikatan lafiya da ke yadin aiki.
Kanin labaran kenan. Ganin yadda batun tsaro ke ƙara ci gaba da ƙazanta a Najeriya musamman a arewacin ƙasar, inda 'yan bindiga ke ci gaba da yin yadda suka ga dama na sata ɗalibai da sauran jama'a. Mun ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun kan me yake ganin ke faruwa ne a arewacin Najeriya da batun satan mutane ya zama tamkar wani wasan yara.
A gaskiya abin dai akwai ban tsoro.
Idan shirin ya shiga jamhuriyar Nijar, za a ji cewa hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Nijar sun sake harajin kayayyakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam tare da Babangida Jibrin, amma fa sai an gyara zama an sha kashin farko na labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yayin da Falastinawa suka fara azumin watan Ramadana kamar akasarin musulmi a duk faɗin duniya, Isra'ila yau Litinin ta kai wasu hare-hare a wasu yankunan Gaza. Waɗannan sabbin hare-hare sun biyo bayan makonni da aka kwashe ana wata tattaunawa da Masar da Amurka da Qatar dangane an cimma wata matsayi dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas gabanin fara azumin watan Ramadana. Matsayin da za ta hada da sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza, sannan ita ma Isra'ila ta saki wasu fursunonin Falastinawa.
The Muslim Holy Month arrives with ceasefire talks at a standstill, hunger worsening across the Gaza Strip.
Wakilin kamfanin dillancin labarin AP ya ce watan Ramadana na zuwa ne yayin da tattaunawar da ake ta neman cimma matsayin tsagai ta buɗe wuta ta tsaya cik. Matsalar yunwa kuma take ƙara ta'azzara. Wakilan Hamas a tattaunawar sun faɗa a makon da ya gabata cewa za a koma teburin sulhu a wannan mako. Dakarun Isra'ila sun ce hare-haren da suka kai sun hada da na sama da kuma na ƙasa a yankin Khan Yunis da sauran yankunan kudancin Gaza. Dakarun Rasha yau Litinin sun ce sun daƙile wasu hare-haren jirage mara matuƙa da Ukraine ta harba a yankunan su. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ƙara da cewa makaran su sun kakkabo jirage mara matuƙa guda hudu a yankin da ake kira Bryansk, sannan sun daƙile wasu biyu a yankin Oryol hada da wani a Belgorod. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta fitar da wani sakon gargaɗi na hare-haren da Rasha ke shirin kaiwa a yau Litinin a yankunan Ukraine da dama. A kaikaice, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya soki kiran da Papa Roma Francis ya yi, inda ya ce ya kamata Ukraine ta samu ƙwarin gwiwar tattaunawa da Rasha shekaru biyu bayan mamayar da Rasha ta yi mata. Sakatar harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kama hanyar zuwa Jamaica a yau Litinin, inda zai haɗu da shugabannin yankin Caribbean don samar da maslaha kan rikicin Haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'a. Ƙungiyar ƙasashen yankin Caribbean da ake kira CARICOM a taƙaice ta ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ganin an samar da daidaito a fannin tsaron ƙasar da kuma buƙatu na agaji da mutane ke buƙata. Ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a Haiti, ciki har da Firayim Minista Ariel Henry, don ganin an samu bakin zaren rikicin.
We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him to expedite the transition to a
power. Kuma kada harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa ba wai muna kira ga Prime Minister yayin muramus bane, muna so ne a gaggauta samar da matakan da za a kafa gwamnatin da za ta tafi da kowa da kowa. A ranar Lahadi, dakarun Amurka suka kwashe wasu daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancin su a kasar ta Haiti tare da tura ƙarin dakaru don samar da cikakken tsaro a ofishin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Ganin yadda batun tsaro ke kara cigaba da kazanta a Najeriya musamman a arewacin kasar inda ko a kwanan nan sai da yan bindiga suka shiga wata makaranta a jihar Kaduna suka sace dalibai har kusan 300 da rana kiri-kiri suke kuma cigaba da yadda suka ga dama da sace dalibai da sauran jama'a. Akan haka ne muka ji ta bakin wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Alhaji Adamu Makarfi kan me yake ganin ke faruwa ne a arewacin Najeriya inda batun satar mutane ya zama tamkar wani wasan yara a tattaunawa mu da shi ta wayar tarho.
A gaskiya abin dai akwai ban tsoro kuma duk idan mutum zai lalubo amsa na wannan al'amura da suke faruwa masu kazanta na bakin ciki sai ya rasa maya za a yi ya ba da gamsasshiyar amsa. Kamar yadda kika yi sharhi a ce da safe an ɗeba yara fiye da guda 200 ƙananan yara, wannan al'amari ya kasa fahimtar da mutane wai mene ake ciki. Kamar yadda kika bada misalai wurare daban-daban kuma an ɗauki dogon lokaci ana wannan al'amari musamman arewacin wannan ƙasa, gaskiya da wuya mutum kai tsaye ya lalubo amsar da zai bada idan an tambaye shi. Domin harkar tsaro dai wata abba ce wadda za mu ce haƙƙi ne ka cokau ga gwamnati, domin duk gwamnati kowace iri akwai haƙƙi a kanta ta samar da zaman lafiya a ƙasa ta kare rayuka na al'umma da dukiyoyinsu musamman arewacin wannan ƙasa a Najeriya. Gaskiya Hajiya, abin da zaran an tambaye mutum inda yana da kishin al'umma yana kishin ƙasarsa dole ma ya rasa me ma zai ce ya yi magana, domin abin baƙin cikin ya wuce inda mutum zai ce wani abu. To duk da haka dai akan ce harkar tsaro wani aba ce, dole al'umma su ma su ba da iyakar gudunmuwarsu ga jami'an tsaro da gwamnati idan suna hoɓasan da suke domin a ga an ci ƙarshen abin. Ta ne za ka ga su ma suna iyakar ƙoƙarinsu su ba da gudunmuwa domin a samu wannan al'amari ya tsaya cik a daina shi a samu walwala a ƙasar nan gaba ɗaya musamman arewacin ƙasa da aka fi samu wannan al'amari ya yi ƙamari.
Za ka ga cewa misali wasu wuraren da aka shiga a irin wannan cin mutunci da cin fuska a kwashi mutane din nan da yawa musamman makarantu, za ka ga akan ce baya bai cika nisa da inda za ka samu ƙila a wata cibiya mazauni na jami'an tsaro musamman sojoji, duk da dai akan ce wai suna da wata doka wadda wai in ba a ba su umarni ba dama su daga daga inda suke.
Inda aka ce an samu kaya irin wannan al'amari ya kamata wata dokar ma in ma akwai ta kamar yadda ake yin bayani gaskiya a makaryata, domin rayukan al'umma ya fi ƙarfin a yi wasa da shi da dukiyoyinsu. Yanzu misali madauki kamar wannan wuri kuriga da aka yi magana, kinga za ki ga akwai wurare da yawa wanda yake mazauni ne na jami'an tsaro. Mun shiga wani ƙarni na za a ce na'urori da ake amfani a hango waɗansu al'amura da za su ɓaci don a sanar ma a ci ƙarfin abin sai ga cewa an ce ana da su. To wai me yake faruwa duk da irin wannan na'urori kullum a ce an ware kuɗi masu ɗimbin yawa?
To madalla Alhaji Adamu Makarfi kenan a tattaunawa mu da shi, sai a biyo mu a shirin mu na dare domin jin ƙarin bayani akan tattaunawa tamu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Mahmud da cigaban labaran duniya.
To Koriya ta Kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau Litinin a wani mataki na mai gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki. Likitoci masu neman sanin makamar aiki 12,000 ne suka kauracewa asibitoci 100 don nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin kasar ke shirin aiwatarwa. Akalla likitoci masu tiyata 20 haɗe da sauran ma'aikatan lafiya 188 za a tura asibitoci 20 cikin tsawon makonni 4 a cewar ma'aikatan lafiyar kasar ta Koriya ta Kudu. Sai dai adadin sojojin likitoci da aka kira don taimakawa kaɗan ne daga cikin likitocin soji 2,400 da ƙasar ke da su. Director a Ukraine, Mislav Shanov, ya samu kambun farko da kasar ta lashe a bikin Oscars da ake karan masu ruwa da tsaki a fagen shirye fina-finai wacce aka yi a nan Amurka. Shanov ya lashe kambun ne da fim dinsa mai dogon zango mai taken 20 Days in Mariupol. A ranar Lahadi, fim din da ya yi duba kan yadda Rasha ta mamaye birnin Mariupol mai tashar jirage. Yayin jawabinsa na karɓar karramawar da aka masa, Shanov ya ce ya gwammace bai lashe wannan kambu ba kuma a ce ba a yaƙi a ƙasarsa. Shanov ɗan jarida ne da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na AP. Ya kuma ɗauki fim ɗin ne cikin kwanakin farko da Rasha ta mamaye Ukraine a shekarar 2022, mamayar da ta rutsa da shi da abokanin aikinsa a birnin na Mariupol.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai Jamhuriyar Niger, inda hukumomin mulkin sojan Jamhuriyar Niger din suka soke harajin kayayyakin da aka yi oda domin amfanin jami'an tsaro da na fadar shugaban kasa da na gidajen manyan jami'an gwamnati da dai sauransu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton na Sulemu Mini Barma.
Kafuwar majalisar CNSP da matakin soke kundin tsarin mulkin kasar Niger da wasu muhimman matakan da suka biyo baya a washegarin juyin mulkin da aka fuskanta ne aka zayyana a takardar da shugaban majalisar CNSP Janar Chani ya saka wa hannu domin bullo da dokar da ke baiwa mahukuntan rukun ƙuri'a dama kai tsaye su yi odar kayayyaki ko ba da kwangiloli da ayyukan da suka shafi ma'aikatar tsaro da fadar shugaban ƙasa da batun kula da 'yan gudun hijirar cikin gida. Sabanin yadda a baya doka ta wajabta bi ta hanyar tsarin nan na ba da kwangila a hukunce. Dan fafutuka mamba a kungiyar Rotab Muhammadu Ciroma Aisami na cewa bai ga matsala ba game da wannan mataki.
Misali yanzu a ba mutum kasuwa ta yaje ya sau bindigogi ko wasu abubuwa ya kawo tsarin da za a bi da hanyar da za a bi da matakan da ake bi ba ɗaya suke ba da irin wanganan a ba mutum kuɗaɗe ya je ya sau hatsi ko ya sau cimaka ko ya sau suga ya kawo a cikin ƙasa.
Sabuwar dokar ta kuma tanadi matakin sauwaƙe biyan haraji wa irin waɗannan kwangiloli a tsawon wa'adin mulkin rukun ƙuri'a. Shugaban kungiyar farar kula ta FCR Sule Umaru bai gamsu da wannan tsari ba.
Hanya ce ta ɓanna arziki, hanya ce ta ai abunda an kaga dama, hanya ce ta aba wannan ofishin tsaron ƙasa yuka da nama shi abunda ya ga dama shi gasa shi ci a can ba in ita wannan gwamnati ta ɗauki alkawarin cewa da za ta kula da dalar talaka za a sa dalar talaka inda ya ga dama.
Batun sirrin tsaro na daga cikin dalilan da wasu 'yan ƙasa ke bayyanawa a matsayin wata hujjar da za a iya fakewa da ita wajen ɗaukar wannan mataki.
Ba sabon abu ba ne, ba harkokin kare ƙasa ba harkoki ne wanda ake wasa da su ba, ko wasu labarai wanda ba a ba da su kowa ya sani, tunda makiya na ƙasa suna iya su ɗauki wannan labarai su yi amfani da shi kuma su cuta mu ƙasa.
To amma reshen Transparency International a Niger a ta bakin shugaban ƙungiyar Malaman Manwada na da shakku kan ainihin dalilin shimfiɗa wannan tsari mai cike da rufa-rufa.
Ba a sa gida cikin secret defense, ba a sa gina kamfani cikin secret defense, ko makamai yau ba a yi sa cikin secret defense don saboda akwai cikin catalog, akwai su musu internet da inda ka je kana gani, kai yaƙi ma yau ana yin shi on direct, mutane na gani a tele, kenan a ce an ɓoye ma mutane wannan kishin kuɗi na jama'a, a ce an kashe su cikin duhu yanda ake so, ba kwanta da ce kai ba ma jama'a adalci ba. Kamata ya yi kokar doka a soke ta, don saboda an ce an ɗauki iko saboda tsaron ƙasa, kuma yau abinda ake yi shi ma MDN ne, ya ma MDN.
A baya dokokin Jamhuriyar Nijar sun yi tanadin cewa ba da kwangilar da darajar ta ta kai miliyan 300 na sefa wani abu ne da ya zama dole hukumomi su yi sanarwa a taron majalisar ministoci. Haka kuma wajibi ne a guji bayar da kwangila a ƙarƙashin tsarin daga ni sai kai. Dalili kenan a watan Fabrairun da ya gabata wasu 'yan Nijar suka sha gunaguni bayan da hukumomin mulkin soja suka yi odar motoci sama da 100 domin amfanin jami'an tsaro. Wannan da aka kesa cewa darajar su ta haura miliyan 400 na sefa da aka fitar daga asusun tarbacen gudunmuwar 'yan ƙasa FSSB ba tare da an shawarci jama'a ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To Madalla an gaida Salimu Mani Barma masu aruka da dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu sai a ƙara geta zama a sauraron shirin mu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinyo
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan sace dalibai yan makaranta fiye da 200 da aka yi a garin Kuriga dake jihar Kaduna to ko wani mataki gwamnati ke shirin dauka domin gano wayannan yara tare da dawo da su wajen iyayensu ga dai gwamna Obasani
Allah ya da ba yaro da zai Allah ya
da su ma dai iyaye da kuma al'ummar garin na Kuriga sun toma albarkacin bakin su kaman haka
an so mu iyaye mu ku ji tausayin mu ku ji kan mu ya Allah Allah shi kadai muka dogara da shi an zo an dauke an kashe faran su bal haji da hadaka an halaka shi bayan wata daya yanzu gashi an zo an jira yan makaranta dan Allah dan Annabi a taimaka mana
wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar ta da hankali da jefa damuwa ga zakatan masu sani ciwon kansu duba da cewar hukumomi kullun suna fadin cewar suna iya kokarin su amma kamar yadda na sha fara shine dan buin yawa baya jin mai
to da fatan dai za a yi sauraro lafiya
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa jama'a kiranmu nake bisa dagewa
shirin namu na yau zai karkata ne zuwa garin Kuriga dake jihar Kaduna a arewa maso yammacin Najeriya inda makon da ya gabata wasu yan bindiga suka yi awan gaba da daliban sakandare da na primary fiye da 200 lamarin da kuma tuni ya fara jan hankalin hukumomi na ciki da wajen Najeriya musamman ma dai majalisar ɗinkin duniya ta kowar mataki gwamnati ke dauka domin shawo kan wannan lamari ko gano yaran da aka sace ga dai gwamna Obasani na jihar Kaduna
abin da ya kawo ni na farko muku jaje kuma na biyu in tabbatar muku shin Allah ya da a matsayi na gwamnan jihar Kaduna da kuka zabe ni shi yasa na dinga wannan abu da safiya ko na taso yanzu nazo domin muku jaje kuma in tabbatar muku shin Allah ya da ba yaro din ba shi Allah ya da kuma insha Allah dan Allah ko kafin zawurin nan na magana da National Security Advisor shugaban security na kasa wato Malam Nuhu Badu kuma a yanzu haka ana kokari wani abu ba za mu fadi a radio ba ko a jarida saboda bai kamata ba amma jami'an tsaro sun bijima kuma insha Allah za mu dada ranan dukkan su gida insha Allah duk abin da za mu yi in ya kama in zo kullu da ne kullu in zo na da ku za mu yi Allah domin ita gwamnati amfanin ta kare dukiyar al'umma da rayukansu shine babban abin da gwamnati ta sa a gaba kuma wannan abu ne wanda amana ne aka bamu kuma in Allah ya yarda za mu yi kokarin mu ga cewa mun nemo haƙin al'umma mu gabaki
gwamna Obasani kenan na jihar Kaduna yake jaje ga iyaye da kuma yan uwan yaran da aka sace a garin Kuriga dake jihar Kaduna waje daya ga abinda wata daga cikin iyayen da aka sace ƴaƴan nasu a garin na Kuriga ke cewa
muna neman taimako wajen Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam yaran mu sun fita gida ta fita da lura jikin ta ba ta jin dadi na kora ta akan ta tafi makaranta kar ta lati ko kariya ba ta yi ba ƴan ta'adda sun kawo mamaya sun mamaye makarantar nan ba ta inda yaran mu za su fita sai wanda Allah ya tsirata matasan mu sun yi bakin kokarin su ba su da makami wanda za su iya ceto mu wa'innan yara sun ba mu cikin wani halin ibtila'i muna hangen ƴaƴan mu ana kora mana su min yi kuka Obasani ka taimaka mana dan girman Allah da manzon shi ka taimaka mana yaran mu suna can a cikin ibtila'i ga yunwa ga rana ga tafiya ga bakin ciki sun ba mu a cikin wani hali ku riga ba mu cikin tsaro matasan mu suna kwana a bakin daji a bakin rahuka domin su kare mu da dukiyoyin mu ku riga ba sa ba akuya ba su ba mu da komai ba ga yunwa da take damun mu Obasani dan Allah dan Annabi Obasani ka taimaka mana dan Nuhu Badu Allah shine gatan mu ku ne gatan mu ku ceto mu wa'innan yara ga guda daya daga ciki yau Allah ba shi mafita ya gudu ya zo cikin wani mawuyacin hali ba ci ba sha dan Allah dan annabi ku taimaka mana kuwa Allah da manzon shi ku kwato mu ya yamu Allah an so mu ya yamu ku tausaye mu ku jika mu ya Allah Allah shi kadai muka dogara da shi an zo an dauke an kashe faran subul hajjida haddaka an halaka shi bayan wata daya yanzu gashi an zo an jira yan makaranta matasa mu ba su da makaman da wannan barayi suke da shi dan Allah dan annabi a taimaka mana a tausaya mana ƴaƴan mu kanana ga sunan zazzan na ba mu da abin da zamu ba su face illa da bakin ciki da ya damu kana karamin yaro ya kwana bai tuba a kurga saboda tashin hankali ba dan sanda a kurga ba soja a kurga ba mu da kowa sai Allah da manzon shi yanzu makarantar nan da Allah muka dogara da ita muka dogara ita kadai ne cin moriyar mu na gwamnati yanzu gashi an zo an tattara an kwashe mam yara obasani ka taimaka mana dan Allah ka kaunaci Allah ka kaunaci annabin Allah ka taimaka mana ka tausaya mana ni ga hawan jini na damuna da me zan ji da me gidana da me zai tallafa man bakin daji ba dama dan gari ya fita a kama shi dan ta'adda su ce a kawo kudi me zamu ba su sun hana ai noma sun hana ai kiwo an ban mu cikin talauci kaman ba mu tare da gwamnati nuhu rubado ka taimaka mana dan Allah dan annabi ka zuka muka taimaka mana Allah ka tausaya mana mun ji bayanan da kai mun gamsu baba mu gamsu bane amma muna ƙara neman tallahi wajen Allah yau jawon wannan da yayi ya daga mana hankali a yanda muka ga halin da yake ciki saboda gashi shi na miji ne ya tagayyara ina ga ƴan mata dan Allah dan annabi a taimaka mana mun san kun jajirce ajiya mun ga alamu amma muna neman ƙarin taimako da ƙwarin gwiwa dan Allah ku taimaka mana ku ji tausaye mu ku ji kan mu a kurga
to koya masana harkokin tsaro ke ganin yadda wannan lamari na rashin tsaro ke barazana ga ilimi ka dai Dr. Yahuza Ahmed Gezo wani masanin tsaro a Najeriya
to wannan wani abu ne abin takaici kuma abu mai matukar tada hankali da jefa damuwa ga zakatan masu sani ciwon kansu a duba da cewar hukumomi kullum suna fadin cewar suna iya kokarinsu amma kamar yadda na shafara shi ne dan buyin ya yawa baya jimai jami'an tsaron da ake da su a Najeriya sun yi karancin da basu kai kashi 25 cikin 100 na bukatar da ake da ita don tinkarar wannan matsalar tsaro ba abu na biyu gazawar da aka yi na tinkara kai tsaye ga su waɗanda aka san su waye masu aikata waɗannan laifuka domin duk da karancin jami'an tsaro da ake da su da an tinkare su hakki da gaskiya ta hanyar yaki da cin hanci da karbar rashawa da sauran miyagun abubuwa na tade kafa waɗanda suke cikin baragurbin waɗanda ake samu cikin ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan tsaro watakila da an isa kaiwa akalla kashi 75 zuwa 80 cikin 100 na yaki da wannan matsala abu na uku shine wato akwai damuwa matuka a ce ana maida hankali wajen daukar yara ƴan mata domin akwai hadari saboda yanayin jefa rayuwarsu cikin abubuwan barazana guda uku na farko sodium za a iya musu tade na biyu za su kasance dama su halitta ce mai rauni sannan kuma na uku hukumomi ba su cika tsayuwa wajen daukar matakin da ya kamata akan lokaci ba duba da cewar akwai yara a makarantun na makarantar Gusau da sauran makarantu waɗanda har yanzu suna can a hannun waɗanda ƴan ta'adda duk da yake muna yabawa ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara da sauran abokan aikin shi da sauran hukumomin tsaro na faɗi tashi da suke yi domin dole ne mu rika karfafa su ba za mu ce ba sa komai ba domin ba da ba sa yin komai da ni da kai a inda muke da yanzu ba mu isa mai magana a nan gurin da muke da kai muna tattauna wannan magana ba
wasu na fargabar cewa idan dai za a rinka ci gaba da ɗiban yara a makaranta to za a ƙara kashe ilimi da ake gani a arewa dama wani irin nakasu kuke ganin wannan zai iya kawowa a maganar ɓangaren ilimi ganin cewa makarantu ake zuwa ɗiban irin wannan
na farko zai ruguza zukatan iyayen yara na biyu zai karya wa malamai gwiwa sannan kuma na uku zai kawo nakasu ga koma bayan harkar ilimi sannan na hudu kwarin ilimin garibar makomar arewacin Najeriya ko yankunan da waɗannan abubuwa suke faruwa zai ƙara faduwa sannan na biyar makomar ƙasar domin duk al'ummar da makomar ilimin ta bashi da kwari to lalle makomar ta tana da alamomin tambaya babu iyaka sannan abu na shida shine wato zai jefa wa gwamnati ita kanta rudani da kuma su kansu wato manya-manyan makarantu na jami'oi domin za a kai ga yanayin da zai zama babu ma'aikatan da su ke tafiya tare a matsayin gwamna abi ya ci gaba da faruwa yana taba makarantu kanana na secondary to ka ga babu yanda za a yi wata ran za a samu dalibai marasa wato wadatuwa wanda za su shiga jami'a ka ga malaman jami'a da dama za su rasa aiki domin idan babu aikin da za a yi za a zo a ce a rage ma'aikata to wannan wani abu ne mai matsanancin hadari kuma mai barazana ga makomar ilimi a kasa baki daya
don wasu haro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin a jihar Kaduna Isa Lawal Ikra da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin juri lela gershen naku babangida cifrin ke cewa huta lafiya sai wa da mako
kan hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwato
to madalla an gaida babangida jibrin masu faro yanzu kuma ga nasihar azumi
ni ce Aminatu Yusuf daga Kumasi watan Ramadan alhamdulillah Ramadan mun gode ma Allah da ya bamu wanga wata kuma wanga shekara ubangijin Allah ya sa muna cikin wanda aka yadda da su Allah ya fi muna kurakuran mu Ramadan yayi tasiri ga dukkan musulmi saboda me kamin ma ayi Ramadan ina jin wani nauyi daga jikina wallahi da azim ina jin naji na kamar wata 6 kenan ko 7 yau alhamdulillah la kulli hali naji sauki kari ga jinyan da nake yi don haka Ramadan alhamdulillah ala kulli halin alhamdulillah ni'matul islam ibadan mu dama mu masu ibada ne sannan kuma muna kaunan da soyayya kuma na yin azumi don muna azumi alhamis da atani sannan kuma muna kiyamal layin so yanzu kuma watan da ya zama dole ne composing ga mu'mini musulmi dole ko miki wayan ka kamata sai ka kamanta kenan mun ci riba kuma kenan ya karu ga dukan ibadun da muke yi sallolin mu kuma ga sallan tarawi sannan kuma ga nafilolin da malumma muke ba mu a wurin tafsiri yau a ce ku yi nafila raka'a kaza gobe a ce ku yi kaza muna yin karanta alqur'ani fiya ga lokacin da ba watan Ramadan ba domin cikin watan ga aka sauko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mai girma don haka ya yi tasiri a wurina ya tasiri na sai kuma a dukkan musulmi da duniya baki daya
to madalla Allah ya sa mu cikin masu rabo yanzu kuma ga Mahmud ya shigo da takaitattun labarai
sai ne Palestinawa suka fara azumin watan Ramadan kamar su aksarin musulmi a duk fadin duniya Isra'ila yau Litinin ta kai wasu harara wasu yankunan Gaza waɗannan sabbin harhare sun biyo bayan makonni da aka kwashi ana wata tattaunawa da Masar da Amurka da Qatar dan ganin an cimma wata matsayi dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas gabanin fara azumin watan na Ramadan matsayi da za ta hada da sako mutanen da Hamas ke garkuwa da su a Gaza sannan ita ma Isra'ila ta saki wasu fursunonin Palestinawa dakarar Rasha da Litinin sun ce sun dakile wasu harharen jirage mara matuka da Ukraine ta harba a yankunan su Ma'aikatar tsaron Rasha ta kara da cewa makaransu sun kakkabo jirage mara matuka guda hudu a yankin da ake kira Bryansk sannan sun dakile wasu biyu a yankin Oryol hada da wani yanki da ake kira Belgorod Ma'aikatar tsaron Ukraine ta fitar da wani sakon gargadi na harharen da Rasha ke shirin kaiwa a yau Litinin a yankunan Ukraine da dama aka kace shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya soki kiran da Papa Francis yayi inda yace ya kamata Ukraine ta samu kwarin gwiwa tattaunawa da Russia shekaru biyu bayan mamayar da Russia ta yi mata Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kama hanya zuwa Jamaica a yau Litinin inda zai hadu da shugabannin yankin Caribbean don samar da maslaha kan rikicin Haiti da kuma bukatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'ar kasar Ƙungiyar kasashen yankin Caribbean da ake kira CARICOM a takeice ta ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan ganin an samar da daidaito a fannin tsaron kasar da kuma bukatu na agaji da mutanen kasar ke bukata. Ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a Haiti ciki har da Prime Minister Ariel Henry don ganin an samu bakin zaren rikicin. Koriya ta Kudu za ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau Litinin a wani mataki na mai gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki. Likitoci sama masu neman sanin makamar aiki 12,000 ne suka kaurace wa asibitoci 100 da nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin kasar ke shirin aiwatarwa. Akalla likitoci masu tiyata 20 hade da sauran ma'aikatan lafiya 138 za a tura asibitoci 20 cikin kwanaki 4 a cewar ma'aikatar lafiyar kasar.
To masu aro baki daya da haka muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato ta da rabi a gogon Najeriya ne jar kamar da Chad. Dede da kafi 8 da rabi a gogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Mamud Lalo da ya ci an gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai Julie Lavestration da ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Carr. A washe rubuki muku fata alheri daga nan Washington DC sai anjima.